rana mai kamar tayo ne dai Najeriya ta samu yancin kai daga tura mulkin mallaka wato a ran 1 ga watan Oktoba shekarar 1960 kuma duk da wasu matsalolin da aka fuskanta a baya kamar yakin basasa Najeriya da ma 'yan kasar na zaune cikin kwanciyar hankali ba tare da fargaba ba na matsalar tsaro lamarin da ku a yanzu ke neman hana jama'a bacci kuma duk da matsalolin da aka fuskanta a baya kamar yakin basasa Najeriya da ma 'yan kasar na zaune cikin kwanciyar hankali ba tare da fargaba na matsalar tsaro ba to wai ko ne hali 'yan Najeriya ke ciki ta fannin tsaro a yanzu ga mara ta bakin wasu a jiyon Adama da Taraba.
Sunana Mahmud Abubakar. Matsalan tsaro ana fama da shi amma ai lamari na matsalan tsaro za mu iya kasashe mai kashi biyu. Idan muka zo batun tsaro na Boko Haram za mu iya cewa an samu sauki na wurin kai hare-hare da tashin bababbai. Amma idan muka dawo bangaren tsaro na biyu kuma yanzu za mu iya cewa muna tsakiyar rashin tsaro. Saboda yanzu idan ka duba musamman a jihohin arewacin Najeriya za ka samu zai yi wahala ka je wata jiha wanda za ka samu ba sa fama da fadace-fadace na kabilanci ko tsakanin manoma da makiyaya musamman ma yanzu matsalan nan na kidnapping na garkuwa da mutane wanda ya riga ya zama ruwan dare a kasar nan musamman misali yanzu ba za ka tafi hanyar Abuja Kaduna zuwa Abuja hankalinka na kwance ba gaba ɗaya hankalinka a tashe yake gaskiya akwai matsala ta wannan bangaren
sunana Bilkisu S Muhammad kalawa ne tsaro dai sai godiyan ubangiji abin da ba a cewa komai don kowa a cikin fargaba gaba yake duk yadda ya kasance talaka ko mai kuɗi a fargabe yake saboda zai iya yiwa wata rana ka tashi kawai ka ji ka a hannun wasu daban sai to an samu zaman lafiya a ta wasu fannoni kaman fadace-fadace da 'yan Boko Haram amma kaga ai garkuwa da mutane ya fito sabo wanda ba a zaben waza a dauka talaka ko mai kuɗi su dai matsalar su kuɗi ne wani kuma ba a dawo da shi ba kaga in ba a bada kuɗin ba baya ma dawowa ba abin da zaka yi ka kare kanka sai dai ka roƙi ubangiji Allah ya kare ka da masu sharri shine kawai
a baya dai ba a da yawan jami'an tsaron da ake da su a yanzu kuma hakan nan ma kudade da kuma kayayyakin aikin da akan baiwa jami'an tsaron ba su kai na yanzu ba to amma kuma kulliya takan biya kuɗin sabulu to ko me yasa haka ga da ta bakin wani tsohon jami'in ɗan sanda da suka taimaka wajen kare rayuka da kuma dukiyar 'yan kasar.
Kana magana da Ritaya AFC Yakubu Filip daga Garba Cede. A hankulan gaskiya idan ana maganar zancen cigaba ba a yi makin cika shekara 59 samun yanci. Idan ka duba shugabanninmu da suka gabata suna kishin kasa ne ba wai suna kishin addinansu ba.
A zamanin ku irin kula da ake kashe haka tsaro bayan samun yancin kai bai kai na yanzu ba. Haka ne kuma kayayyakin aiki to amma kusan da tsaron ya fi haka amma yanzu me kake tunani ya jawo wannan?
Abin da ya jawo wannan shine gaskiya akwai son zuciya sa'annan kuma a zamanin mu a wancan lokacin aikin aka sa a gaba za ka ga cewa ofisa zero dinsa ya kai a cibin ɗan abin da ya sa a gaba don haka a nan ake samun kyakkyawar tsaro to amma yanzu zamani ce wadda sun zo gwamnati tana iya bakin ƙoƙarinta sa'annan kuma su manyan duk abin da aka yi votin cewar a sayi makamai da sauransu kayan aiki in short za ka ga cewa za su yi diverting wannan kuɗaɗen zuwa account ɗinsu.
Ba kamar shekarun baya ba a bana bikin samun 'yancin kan ya ko zo ne a wani yanayi na ba sabon ba batun da manazarta ke ganin fa akwai abun dubawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.